أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهذا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا وانا مريكي نلها دي هدو نواتن ذو الحجة الشيكرة تدبو ايدة عريب هدو دا اربعين دا اوفو هجرة من رعلا صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي اوفو جواتن بقوي الشيكرة تدبو بيو دا اشغن دا بيو ميلادية. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin Ihya'us Sunna wanda yake cikin birnin Kano. Yau insha Allah za mu yi darasi na shida. In ba manta ba muna karatu cikin Kitabul Ma'murat babul ikhlasi wa ihdharin niyya. Babin da yake bayani akan ikhlasi da kuma halarto da niyya. A yayin yin dukkanin wani aiki dan a samu lada. In ba manta ba a wancan mako darasin mu na ƙarshe mun jike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 10 daidai. Haka ne? Da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 11. Malam yace wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala. Daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace: صلاة الرجل في جماعة صلى متن أجمعي نفس عن جاني. وانا حديثي انا مغانا عشان صلى الجمعي وما زي فلا لو لنسى دا درجو جنسى دا تيتي فانت عشان صلى متن آية تو ابن كان بايا شيني دا نوى جمعي يكي فاراوا جمعي انا فاراني دا متن ديو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان فما فوق جماعة mutum biyu ko sama da haka su ne jam'i. Jam'i yana farawa ne daga mutum biyu. To sannan ita sallar jam'i falalarta da darajarta tana ƙaruwa gwargwadon ƙaruwar adadin mutane. Idan mutum biyu suka yi sallah sun yi jam'i, amma ladansu bai kai na mutum uku ba. Idan mutum uku suka yi sallah sun yi jam'i, amma ladansu bai kai na mutum huɗu ba. Gwargwadon yawan jama'ar gwargwadon yawan ladan. Na fata an gane. Sannan ita sallar jam'i za ta iya yiwuwa a masallaci ce, za ta iya yiwuwa kuma a gida ne, za ta iya yiwuwa kuma a musalla ne, irin ɗan killataccen wajen nan da ake keɓancewa don sallah, wanda mutane in suna hira za ka ga sun ɗan su yi tabarmi in lokacin sallah ya yi sai su tashi su yi sallar su a wajen. Ko mutanen da suke wani ɓaryar kasuwanci a rukunin shagunansu ko a rukunin inda suke da rumfuna ko tebura sai kaga sun killace wani waje suna sallah. To wannan ma sallar jam'i ce, amma ladanta bai kai na ginannan masallaci ba. Ina fata an gane. Mutumin da ya sallar jam'i a wajen da ba cikakken masallaci ba ya yi sallar jam'i, amma ladanta bai kai na wanda ya sallar jam'i a cikakken masallaci ba, shine abin da ake kira da al-masjidur ratib, masallaci ratibi, wanda dukkan salloli guda biyar ana yi. Ana asuba, ana azhar, ana la'asar, ana magriba, ana isha. Amma akwai masallatin da za ku ga sallah uku ake yi, ba a biyu kamar masallatin kasuwa. Sai dai ai azhar, ai la'asar, ai magriba, ai isha. Wani lokaci isha ma ba a yi, wani lokaci magriba ma ba a yi. Asuba daman babu ita, saboda a lokacin babu kowa a wajen. To da haka ita sallar jam'i gwargwadon yadda yawan jama'a ya fi yawa, gwargwadon yadda lada ya fi yawa, gwargwadon yadda masallaci ya zama kammalalle, gwargwadon yadda lada ya fi yawa. Da haka wannan magana ta cewa sallar jam'i, ana magana ne akan sallar jam'in da ta cika dukkan sharuɗa na masallaci rakibi na taron jama'a. Ina fata an gane. Wannan shine abin da ake magana a kai. Sannan abu na biyu, shin sallar jam'i wajibi ce ko ba wajibi ba ce? Wannan saɓani ne tsakanin malamai. Wasu malamai sun ce sallar jam'i wajibi ce, kuma suna da dalilansu da yawa. Kaɗan daga cikin dalilan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim, ya ce na so in sa a yi kiran sallah, sai in sa wani liman yayi jami'i ni kuma sai in tafi da wasu mutane da garwashin wuta mu rinka binciken gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i mu rinka kona musu gidajen to amma abin da yasa ban yi haka ba yace sai na tuna a gidan akwai yara akwai mata su kuma wannan bai shafe su ba to cewa annabi zai kona gidanka dan baka zo sallar jami'i ba wasu malamai suka ce wannan ya nuna wajibi ce dan annabi ba zai kona ma gida akan abin da ba tilas ba to sannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mu sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna kidanya wanda baya zuwa sallar jami'i a matsayin munafiki alama ce daga cikin alamomin me munafurci amma matukar mutum lafiyar salau to babu wani dalilin da zai hana shi sallar jami'i kuma musamman sallar jami'in ma guda biyu wanda su din munafikan sun fi kin zuwan su shine asuba da isha asuba da isha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan zuwa sallar asuba da zuwa sallar isha domin kin zuwa waɗannan sallolin kada'an alama ce ta munafurci kin zuwa ba yana nufin makara sau ɗaya ko sau biyu ba a'a ya zama ɗabi'ar ka ce hakan ya aure ka kullum ba a sallar asuba da kai a'a wannan babbar illa ce idan mutum ya san yana da wannan cutar to maza maza ya kokarin ya nemi maganinta shine ko alam za ka sa kai ko ma me za ka yi ko wacce wacce a yi dan kai kokari ka kubuta in ba haka ba ka mutu a haka to in ba kai wasa ba Allah zai tashe ka cikin munafikai wanda ubangiji yake la ya'tuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah sai da kasala wala yafquna illa hum karihun wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila me yasa sallar asuba da sallar isha suka fi wa munafikai nauyi saboda shi munafiki kullun so yake yayi a gani da haka zai iya jurai ya zo sallar azhar zai iya jurai ya zo la'asar zai iya jurai ya zo isha saboda yan zaman kan titi da majalisa suna kallon ka to amma asuba fa ba yan zaman dandali waɗanda yake yi dan su din ba sa nan da haka sai ya ki isha fa ko da su din gari yayi duhu ba dole su gane ya wuce ba to kuma shi dan su yake yi da haka tunda waɗanda yake yi dan su din ba sa nan sai ya ki da haka dai ya kamata mu kiyaye akwai malaman da suka ce sallar jami'i ba wajibi ba ce daga cikin hujjojin su wannan hadisin da zamu karanta suka ce tana da lada dai mai yawa amma ba wajibi ba ce suka ba da amsa ga hujjojin malaman farko suka ce yo ai tunda annabin bai kona ba ya nuna ba dolan bane da dolan ne ya ki konawa haka su kuma suka ce dai kenan suka ce kuma tunda kaji an ce ladanta ya fi to ba yana nuna cewa wajibi ba ce inda wajibi ba ce inda wajibi ce ba za a ce ladanta ya fi ba kawai ce za a yi dole kai to ala ayyati hal Imam al-Qurtubi da yazo fassara fadin Allah وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ يَا نَاقَشَ وَنَّنْ دَلِيلًا نَمَا لَمَيْ أَجْهِنْ تَفْكِيرٍ سَنَا الْجَامِي لِهَكَامِ الْقُرْآنِ مسألة وجب سنسل الجمع درشن تا أو جمع لمي كوما ديني نيني ينتقن يافي أكم بارن تا نافك عن قادي وداك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل سلر مثل في جماعة أتكين جنئي kalmar rajul anan lalle ana nufin wa namiji duk da kalmar rajul tana zuwa da ma'anar har mace ana nufin jajirtacce domin ita kalmar rajul din daga sifa ce ta ar-rujula rujula shine jajircewa to ko mace ce ta zama jajirtacciya ko bahaushe yakan ce mace mai kamar maza shi yasa ayoyi da yawa da suke magana a kan rijal 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 ba maza suke nufi ba suna nufin jajirtattu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi rijalun anan ana nufin jajirtattu daga cikin mu'minai akwai waɗansu jajirtattu haka nan da Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salat nan ma ana nufin jajirtattu waɗanda kasuwanci saye da siyarwa baya shagaltar da su gaburan tuna Allah da kuma ambatansa subhanahu wa ta'ala to amma a wajen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ar-rijal ana nufin maza an gane ko da haka anan inda yadda ake ganewa in dai abu namiji zai yi mace ta yi kuma aka ce rijal to ana ana nufin jajircewa ba ana nufin kawai namiji ba yanzu cikawa Allah alƙawari da mutuwa akan hidimar addini mata ba su yi ba farkon wacce ta fara shahada a musulunci mace ce shahidin farko a duniya da aka aiko annabi mutumin da aka fara kashewa dan addinin musulunci mace ce ita ce Sumayya ta shi kaga kenan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahdillahi hadda mata ake ne haka nan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah mudan da fiye da fiyarwa baya hana su sallah akan lokaci baya hana su zikirin safa zikirin yamma duk wata hada-hada ta neman duniya ba ta sa su manta Allah maza kadai ake nufi namiji ne kadai yake business mata suna business mata suna kasuwanci akwai matan da dayawa ma sun fi maza karfin jari mazan yaran su ne irin suna na Khadija wacce ce mai karfin jari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata yarin tar kasuwa wanda ta nan ma suka hadu kuma Allah yake lir rijali nasibun mimma kasabu wa lin nisa'i nasibun mimma kasabni was'alu llaha min fadli inna llaha kana bi kulli shay'in alima maza suna da dama su tara kuɗi ta hanyar business da kasuwanci mata ma suna da dama su nemi kuɗi ta hanyar business da kasuwanci da hulɗoɗi na yau da kullum matukar ba su saba wa Allah ba kowa ya kiyaye dokarsa ba wanda Allah ya hana yin kasuwanci ba wanda Allah ya hana yin sana'a ina fata an fahimci wannan to amma abin da ya sa muka ce ar-rajul anan namiji ake nufi cikin wannan hadisin saboda su mata sallar jam'i ba wajibi ce a kansu ba kaulan wahida ita mace ta yi sallah ma a gidanta a ɗakinta ya fi mai lada ita mace gwargwadon ɓuyarta gwargwadon ladanta yanzu idan da za a yi kiran sallah mace a gidanta sai ta yi alwala ta ɗau hijabi sai ta fito tsakar gida in ta yi sallah ta yi amma da za ta yi a falo ya fi lada da za ta shiga uwar ɗaka ya fi falo kuma lada tana ɓuya tana ƙara samun lada amma duk da haka manzo Allah yake kuma in sun ce za su zo masallaci kar a hana su amma su yi a gidan ya fi ne lada saɓanin kai namiji ka zo masallaci ya fi lada keɓantar ta kuma ladanka raguwa yake ina ba san gane wannan manzo Allah yake tazidu ala salatihi fi baitihi sallar mutum a cikin jam'i tana ƙaruwa ta fuskar lada akan sallarsa a gidansa to anan ma sai malamai suka ce a ya nuna yin sallar a gidan ma ya halatta kenan amma wanda suka ce sallar jam'i wajibi ne suka ce ai ba mu ce ba sallar a gida bai halatta ba amma larura ce take sa a yi daga cikin laruran da suke sa mutum yayin sallah a gida shine zama bai da lafiya in baka da lafiya sai ka zauna kai sallah ka a gida dai kenan daga cikin laruran da suke sa a yi sallah a gida in ana tsananin ruwan sama manzo Allah da kansa yake cewa ladanai in ana ruwan sama ku ƙara a cikin kiran sallah ku ce da mutane sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidanku to kaga ashe ana yin sallah a gida amma dai wanda ya kokari ya tawo masallaci ya fi mai lada sannan yana daga cikin larurorin da suke sa mutum ya yi sallah a gida shine ka ci albasa ko ka ci tafannuwa ko ka ci wani abu mai wari kuma warin bai sake ka ba har aka yi kiran sallah to annabi ya ce kar ka zo masallaci zaman ka a gida abin nufi yi sallar ka a gida na daga cikin dalilan da suke sa kai sallah a gida shine masallacin da kake sallar tabbataccen masallaci ne ana salloli biyar a cikinsa to sai aka gama jam'in farko to a madadin ka zo fita da wani jam'i wanda kai a gida wannan ita ce sunna annabi idan sallah ta kubuce masa a masallaci baya zuwa ya maimaita ta baya zuwa ya jam'i da mutane a nan sai ya koma gida sai ya je ya jagoranci iyalansa sai su yi sallar su a gida to wannan duk da aka ce yana yiwuwa mutum ya sallah a gida amma ka sani na masallacin ya fi ne lada to sannan manzo Allah yake wa salatihi fi suqihi haka nan sallar jam'i a masallaci ta fi lada akan sallar rumfar kasuwa domin za ka samu mutumin da ɗan kasuwa ne ya baza kayan kasuwancinsa aka yi kiran sallah ba zai yi a ce bin lokacin sallah sai ya tattara kaya ya mayar rumfa ba to wani sai kaga a rumfar kasuwar sai yake shimfiɗa da duma sai ya sallah a ciki an gane ko to ko da ka yi sallah a irin wannan yanayi sallar ta yi amma ladanka bai kai wanda ya tattaka ya je masallaci ba da aka sallah a rumfar kasuwa ta halatta mu gane a nan sallah a rumfar kasuwa da natsuwa ba sallar ƴan kasuwa ba kana sallah kana ciniki kana faɗan lissafi ba wannan sallah ake nufi wannan wasa ne ai farfata kuma abin da ya fi ko da mutum ya zama irin haka ne kayanka in ka baza su daga farko ba zai yiwu ka rufe su ba har sai lokacin tashi ya yi to amfanin sai ka samu yaro kenan in lokacin sallah yake sai ka tafi kai sallah ya jire ma in ka dawo shi kuma ya tafi ko kuma ku hada kai da makocinka lokacin sallah in ta azhar ce kai ka je shi ya gadi in ta la'asar ce shi ya je kai kuma kai gadi ku rinka canjin sai ya zama ba ku yi asara duka ba sai azhar ta ku ce ma yau a jam'i amma ka samu la'asar shi kuma la'asar ya ta ku ce masa ya samu azhar to gobe sai ai canji ko sai aje lahira kowa ya dan cikin maki sai a karka a harhada sai ka gani shiga aljanna amma dalin duk kuki zuwa baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bid'an wa 20 daraja da lada ko daraja 20 da yankai kalmar bid'a akan fade ta da yiwa ba'un din kasra ko kace bid'an ko kace bab'an imma bi kasri alba'i wa imma bi fathiha ana fada da alaraki to amma wanne yafi fasaha bid'u din ne kisrar domin shine qur'ani yazo da shi fa labisa tisjini bid'a sinin yace bab'a sinin ba da mun yana daga cikin yadda ake gane in larabawa suka ce kalma muna fadar ta sau biyu ko da nau'in fada iri biyu to sai ka koma qur'ani in ta zo a qur'ani wanda qur'ani ya fade ta da shi to shi yafi fasaha domin shi qur'ani a komai garanti gangariya yake dauka inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam aqwam to ita wannan daraja da annabi yake daraja 20 da yan kai wanda ita kalmar bid'u shine 20 da yan kai tana farawa ne da uku ta kare da tara yanzu idan aka ce bid'an wa 20 20 da yan kai to na farko dai ka gane ba 20 da kai ake nufi ba ba da biyu ba sai dai daga da uku kuma kololuwar zuwa da tara saboda ita kalmar bid'u yan kan tana farawa ne daga uku ta kare da tara to anan wanne ake nufi shin 23 25 27 28 29 wanne ake nufi to wasu ruwayoyin sun zo sun fayyace 25 ne da kuma da 7 a wata ruwayar manzo Allah yake bi 25 a wata ruwayar bi 27 da ka yan kan ko dai 25 ko 27 to me yasa ruwayoyi suka raba 27 25 saboda ita sallah ko da a ce tana da lada a ce misali maki 100 amma ba dole ne kowa ya ci 100 ba wani kokarin sa zai sa ya ci 50 cikin 100 wani kokarin sa zai sa ya ci 60 cikin 100 wani 65 wani 55 wani 70 ina fata an gane ya danganta da yadda ka kula da tsarkinka da kyau kai alwalarka da kyau da natsuwa kuma yadda da ka zo sallar ka halarto da niyya kuma kan samu cikakkiyar natsuwa ka fuskanci Allah to wannan shi yake dada kara maka maki kamar yadda rashin wannan shi yake sa makin ya tame raguwa tun daga alwala kai ta fatal to fa malaiku suna nan suna yanke maka maki ka zo shiga masallacin baka ma san da wace kafa ake shiga ba kawai ka shigo a guje fufufufu kama ko kai dai kawai ka ganka a ciki wannan ma ka cinye wa kanka maki an kwashe ka zo ba wata natsuwa kana sallah kana bige bige nan ka so sa kuma su ka muntsile can ka ja kusa can to duk malaiku suna ta rage maka baki sai a waye gari ka idan da sallar makin da ka samu ba wani mai yawa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutum ma da yana idan da sallah za a jefa masa kayansa za a jefa masa kayansa saboda kuma sai da ya galgala sai ya lalata ta bai ci wani abin da ya kamata a dauka a kaiwa Allah ma ya gani ba ina fata an gane da haka mu samu natsuwa kwarai lokacin ibada to sannan ita kalmar daraja daraja me ake nufi wasu malamai suka ce shine tazarar wajen zama a aljanna tazarar wajen zama a aljanna domin ita aljanna hawa hawa ake yi ai sama duk abin da zaka hau kai sama a larabci shi ake kira daraja shi yasa Allah yake da aljanna darajatun ba'daha fawqa ba'd ita aljanna darajoji ce wata kan wata kamar yadda ita kuma wuta a ƙasa take duk abin da zaka taka kai kasa a larabci shi ake kira daraka daraka kaga wancan daraja sama wancan daraka kasa shi yasa Allah yake innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna daban can kasa na wuta domin wuta kasa take aljanna kuma sama take ina fata an gane wanda manzo Allah yake duk daraja daya tazararta ta kai tsakanin kasa da sama duk daraja daya da haka idan kana kyautata sallah daukakar matsayi kake samu sama 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 kake wasu malaman sun fassara daraja anan da hasana kyakkyawan lada za a baka lada lada kyawawa har guda 27 ko guda 25 gwargwadon yadda ka kyautata. To sai manzo Allah zai yi bayani dalla dalla nan ya faɗi falalar a dunkule. To amma meye ya bambanta mai 25 da mai 27? Meye ya bambanta mai sallar jami'i da mai sallah shi kadai? Saboda ka'idar shi ne gwargwadon wahalarka, gwargwadon aikinka, gwargwadon ladanka, gwargwadon matsayinka. To shi ne annabi ya ce wa zalika abin da ya sa haka anna ahadahum, ɗaya daga cikin masallata, idza tawadda'a in yi alwala fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwala. Kun ga maganar ita sallah tana faruwa ne tun daga ina? Tun daga alwala. Tun daga alwala. Kar ka ɗauka cewa ai ban shiga sallah ba, da haka ita alwala yanzu waje ce, a'a. Ai sai alwalar ta kyautata shiga sallah take yiwa. Da haka tun daga alwala ya kamata ka fara tara hankalinka, ka fara natsuwa, ka fara yin abu daki-daki da kyautatawa. Da haka annabi ya ce abin da ya sa, saboda shi ne sallah tun a farko, in yi alwala ya kyautata alwala, thumma atal masjida, sannan ya zo masallaci. Kun ga duk bayanan da na yi a baya sun fito. Inda za ka yi alwalar amma ka yi sallar jam'in amma a gida, to ladan ba zai kai wannan ba. Saboda sallar jam'i ce amma ba a wajen da ake bukata ba na masallaci cikakke ginanne. Da haka in kai alwalar ka taho masallaci, wannan ɗawainiyar ta kyautata alwala, wannan tattakin na tahowa masallaci duk shi ne yake ƙara makin. Manzo Allah ce la yanhazuhu illa as-sala, ba abin da ya fito da shi daga gidan sai sallah. To kula da kyau, wannan shi ne niyya. Ba ana nufin in ka zo masallaci kar kai komai ba, ba ana nufin in za ka zo sallah kar ka fito da wata niyya ba, amma dai abin da ya sa mai sallah a jam'i a masallaci yake samun lada, asali niyyan ma da ta fito da shi daga gidan ta ne ce ce ta sallah ce. Sabanin mutumin da ya fito ya sai buredi sai kuma ya ji ana iqama sai ya ƙara so masallaci, shi asali mai fito da shi yan buredi. Yanzu wannan ko zai samu lada, amma ba za ka hada da wanda shi tun asali ba wata buƙatar da ta fito da shi daga gida sai ta ne sallah, sai ta sallah. Amma ba muna nufin fa cewa ba a fitowa gida a kai wani abu kuma a biyo ta masallaci ba, ba haka ake nufi ba. Kamar yadda ba a nufin in ka idar da sallah ba za kuma kai wani abun ba, dole sai ka koma gida, ba haka ake nufi ba. Amma dai abin da ake nuna maka asalin niyyar da ka kyautata din ita ce ta sa ka daɗa samun ladan da kuma matsayin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridu illa salata, kuma ba abin da yake nufi da ya fito daga gidan bayan alwalar sai sallah. To duk wannan su ake kallo. Lam yakhu khatwa, ba zai wani taki na tafiya ba. Illa rufi alahu biha daraja, face sai an ɗaukaka matsayinsa da shi. Matsayi ko na duniya ko na lahira ko duka. A duniya kaga kana ta ci gaba, duk abin da ka sa a gaba kana samun nasara, sallah tana jawo wannan. Kamar yadda rashin ta na haifan maka da matsala, kaga kana ta baya. Magabata a da din suka, in mutum yana samun matsala farkon abin da ake ce masa je ka binciki sallarka, kana yin ta yadda ya kamata, domin sallah na daga cikin aikin ta shine kawar da matsalolin rayuwa. In a kasuwanci ne kaga kana ta gaba, in siyasa ce a ga kana ta gaba, in kaza ne a ga kana ta gaba. Ba ta nake duk wanda yake gaba yana sallah ba, in kaga kana gaban baka sallah, to kuma istidraji ne, istidraji ne, ta lalace mai kamar sake. Allah ya ta baka dan ya gama baka a duniya, ka je lahira baka da sauran rabo ya kama ka a can. Amma a matsayinka na musulmi, to ka sani sallah tana da matuƙar muhimmanci da kuma tasiri a rayuwarka. Matuƙar za ka rinka kula da ita, to matsalolinka za su rinka raguwa, matsalolinka za su rinka raguwa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk taku da kai na tafiya masallaci sai an daga matsayinka, matsayi a duniya da kuma matsayi a lahira. Wa hutta anhu biha khati'a, kuma sai an tankare maka zunubi. To yanzu dan Allah mutumin da ya alwala sai ya sallah a gida, ina wannan falala? Babu, saboda bai tafiya ba. Ita tafiyar ita take sa ana daga matsayi kuma ana tankare zunubi. A gida in kai sallar da baka yi tafiyar ba, an ji sallar ta karbu amma baka samu wannan falalar ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hatta ya dakhul al-masjid, da haka har ya zo ya shiga masallaci ana yi masa wannan. Duk taku ɗaya daga daraja, duk taku ɗaya kankare zunubi. Wasu malaman suka ce taku ɗayan a daga darajar akan kar zunubin dayan ma a daga darajar akan kar zunubin wasu suka ce a'a kafar dama in ka daga daga daraja kafar hagu in ka daga kankar zunubi an gane ko amma suka ce a'a kafa dayan ITB ake maka da ita a lokaci daya ka daga an kankare zunubi an daga matsayi sannan kuma an kankare zunubi suka ce dagawar da tai ita ce daga matsayi saukewar kuma kankare zunubi an gane ko fa idza dakhala almasjid da haka idan yazo ya shiga masallaci kana fi salati to yana matsayin mai sallaci ma'ana a ka'ida da alfarma ta ubangiji duk mutumin da yayi alwala yazo masallaci ko ba a tada sallah ba da ya shigo mala'iku za su fara bashi makin mai sallah to sai malamai suka ce tunda kai ma Allah ya maka wannan alfarmar gashi ba sallah kake ba amma yace a rinka baka makin mai sallah saboda kyakkyawan niyyata to kai ma ya kamata ka yi dabi'a irin ta masu sallah a masallaci kar a same ka kana wata hayaniya ko hauragiya ko zaman da bai dace ba na rashin ladabi a same ka a natse saboda a wannan lokacin a matsayin mai sallah kake ko da ba sallah kake ba ladan mai sallah ake rubuta maka manzo Allah yake ma kanati salatu hiya tahadithuhu matakar dai sallar ita take zauna da shi ita ta tsare shi a masallaci ita ta hana shi tafiya to anan zaka gane bambancin wanda za su yi meeting point ma da a masallaci yana ta zauna a masallaci yana ba sallah yake jira ba abokinsa ne da suke alƙawari zai zo ya tada shi a masallaci da haka suka ce banda iran wannan abinda duk wannan yake nuna shi ne da niyya kar ku manta saboda yanzu zaka tarar da mutane sun kai 100 a masallaci amma kowa da niyyarsa wani ba abinda yake jira sai me sai sallah kawai lokacin sallah yayi ai sallah shi abinda yake jira kenan wani kuma gajiya yana hutawa shi ba sallah ce a gaban sa ba gajiya yana hutawa kila ma tuni ya kare alwala wani kuma taji yasa jira yake waya sa ta diba ko ba haka ba kowa da manufarsa wani ma jira yake ai fakari ya kwashi takalmin mutane daka aiki guda amma niyya ta bambanta shi yasa niyya tana da matukar muhimmanci niyya tana da matukar muhimmanci mahalli shahid kenan a cikin hadisin shine annabi yace ma kanati salatu hiya tahadithuhu amma da sharadin in dai sallar ita ce ta tsare shi a masallacin wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum to ga wani karin falala kuma manzo Allah yace ku sani mala'iku sune wa dayan ku salati mala'iku sune wa dayan ku salati nassun qur'ani ya tabbatar da mala'iku sune mana salati an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yace alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تجد السيئات يومئذ فقد رحمته ونشيني فالصلاة والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ubangiji ce huwa alladhi shi Allah shine wanda yusalli alaikum yake muku salati Allah ma yana mana salati amma me yasa salatin Allah shine gafartawa wa mala'ikatu mala'iku ma sune muku salati to su kuma me yasa salatin mala'iku shine su roki Allah ya gafara shi Allah shine ne su kuma mala'iku suna roƙon sa yayi in yayi nasa yayi salati su ma in sun yi nasu sun yi salati salatin Allah daban da mala'iku daban sai ce liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri ubangiji yana muku haka ne dan ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kafirci zuwa musulunci wa kana bil mu'minina rahiman kuma shi Allah mai jin kai ne ga mu'minai an gane ko da ka mala'iku sune wa dayan ku salati na daga cikin abin da ke jawo mala'iku su maka salati zuwa sallar jami'i zuwa sallar mai jami'i aya a qur'ani ta ce mala'iku suna salati amma ba ta faɗi me ke jawo su salatin ba amma hadisi kuma sai ya faɗi ga abin da yake jawo mala'ikun su ne su yi salati kamar yadda annabi yana salati ko ba haka ba to amma shi ko me yake jawo yayi salati shine ka kawo zakka ko sadaka kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allahu samiun alim da haka shi annabi in ka kawo sadaka sai maka salati yace Allahumma salli ala fulan in ka kawo kyauta sai ce Allahumma salli ala fulan su kuma mala'iku in ka taho masallaci sai su rinka Allah kai wa wani salati ma'ana Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah kai masa rahama Allah kai masa kaza su kai ma addu'a to ka'ida shine addu'ar mala'iku fa karbabiya ce ka gane ba irin ta bace ko tata ta kila wa kana kayi a karba ta yi ba za a karba ba sai mun cika sharadi a karba sai ba mu saba wata ka'ida ba sannan a karba amma su mala'iku duk sharadin karba addu'a sun cika duk abin da yake sa ake karba addu'ar ba su ba shi saka su addu'a su automatic ce da sun yi karba ake na farko dai ba za su yi ba sai Allah ya ce su yi domin su ba sa yin abu da ba da umarnin Allah ba wa hum bi amrihi ya'malun ba sa yi inda yake ba la yasbiqunahu bil qawl la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun to shi kuma Allah ba zai ce ku mala'iku ku yi salati ba in ya san ba zai karba ba Allah baya haka da ya ce ku yi masa salati ma'ana na shirya zan karba ya ta'azzikanku shi amfanin wani ya shiga kenan idan Allah ya ce mala'iku su yi ma salati ya so ya ji kanka to amma yana so su kuma ya girmama su ya zama sun yi wani aiki da su ma za su samu lada to sai ce ku yi wa na salati da sun yi salatin su ma ibada suka yi lada za su samu kai kuma da suka yi maka ka samu darajar addu'ar su shi kuma Allah yana karɓar duk abin da suka roƙa ina fata an gane idan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku sun yi wa ɗayanku salati da sharadin ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi matakar yana nan a wajen da ya yi sallah a cikinsa to a nan shi ne malamai suka ce falalar luzumtar inda ka yi sallah idan mutum ya shigo masallaci ya yi sallah za ka ga wani da an kira da sallah kuma sai ya bar wajen sai ya fita to wasu malaman suka ce da ka yi wannan ka karya sharaɗin mala'iku su yi maka salati ku sani liman ne kaɗai aka yi wa izinin yana idan da sallah ya yi ne ya canja zama amma da yawa za ka gama mun suna haka ana idan da sallah sai su hau canja zama wani lokaci har ladan ka ga shi ma ya juyo yana kallon mutane me yasa me waye kai ka ina ruwanka ka yi wa kanka da kanka asara ko ka ga ladan yana azarbabi yana a daidaita sahu ina ruwanka da a daidaita sahu ba aikin ka bane aikin liman ne sai dai in shi ya wakilta kai cewa ne duba min sahu domin liman yana da wannan power din sayyidina Umar sayyidina Uthman sun kasance in suka zo yin sallah bayan an musu iqama kansu ta da sahu suna da ɗan hizban da suke duba musu sai an caja masallaci kowa ya daidaita sahu an zo an gaya musu sannan su kabbara da aka cewa a daidaita sahu aikin liman ne ba aikin ladan ba ina da fata an gane wai ana ba da labari wata rana wani liman ne ya saki matarsa ya yi sakaci har ta gama idda bai mai da ita ba ashe ladan ya ji labari sai ladan ya je ya aura liman ya yi yunkurin ya tafi biko yana zuwa aka ja daura aure da ladan kuma ladan bai gaya man ba liman ya zo masallaci a nan yana zuwa an idan da an gama iqama kare kamatin salati kare kamatin Allahu akbar liman yana jiwa zai ce a daidaita sahu yace dan uban mutum a daidaita sahu ba da daja ladan yake ah liman da wani da wata ne yake da watan ma kaje ka aura da ka dai cewa a daidaita sahu ba aikin ladan bane canja wajen zama in an kidar da sallah ga wanda ba liman ba yana rage masa falala domin mala'iku ba za su yi masa salati ba domin manzo Allah ya ce wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum sharadin ma dama fi majlisihi alladhi sallati waɗansu malaman sun ce abin da ake nufi da matukar yana wajen da ya salla abin nufi yana cikin masallaci dan ya tashi ya dan matsa gaba ko ya matsa baya wannan ba laifi bane amma zahirin gaskiya ya ci karo da zahirin lafazi zahirin lafazi shine matukar kana inda kai salla da haka an fi so mutum ya idan da salla in dai zai zauna a masallaci ko zai jira wata salla to kar ya bar inda ya salla wannan zai sa mala'iku su gaba da yi masa ne salati amma in ya canja waje to wannan falalar ta mala'iku su gaba da yi masa salati ya rasa ta ina fata an gane yaquluna mala'iku suna cewa a cikin salatin Allahumma arhamhu Allah ka ji kan wani Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma tub alayhi Allah ka karbi tuban sa wannan shine fassarar yusalluna suna salati domin salatin kowa ya danganta da shi wannan kowa din an gane ko da ka salati ko na waye in dai ba na Allah bane shine ya roka maka Allah ya maka kaza domin ita kalmar salati din asali daga as-sala ne as-sala bi ma'ana addu'a shine prayer mujarradu du'a ita ake kira da as-sala. Ina fata an gane. To sai malamai suka tattauna matsala, shin ya halatta wani ya wani salati? Yanzu kawai in ce Allahumma salli ala Muhammad. Ya halatta haka? Malaman suka ce bai halatta ba. Amma na iya cewa Allah ka ji kansa, Allah kai masa rahama, Allah ya kaba saka da. Domin shine fassarar salati. Sai dai shi mai bada labari zai iya cewa nayi wa mudan salati. Yana nufin nayi masa ne addu'a, addu'a. Suka ce domin kalmar Allahumma salli ala fulan annabi kadai akewa. Idan kai wa wani wanda ba annabi ba, to yanzu kamar ka daidaita shi da annabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa ƙarshe. Ina fata an gane. Da haka mu kiyaye irin waɗannan. Kada mu yi azarbabin mu ce Allah ya wani salati, wanda za mu ga wata daga cikin shehunnan tariƙa ba ma salati ba, har tasbihi suna yi wasu. A ce subhanaka abdul qadiri. Ana faɗa haka, kaga subhanaka wace Allah kaɗai ake gayawa. Ko kuma a samu shehin tariƙa da yake wa kansa ta kansa tasbihi. Me jawahirul ma'ani ya kawo? Subhani, subhani ma a azama sha'ani. Wai shehi ne na tariƙa yake wa kansa tasbihi. Tsarki ya tabbata gare ni, tsarki ya tabbata gare ni, kai na gawarta. A iskanci ba? Bayan dai a musulunci ne wannan ai ba zai yi ba. Domin shirka ke ƙarara. To sannan ga wani sharaɗi na biyu, manzo Allah ya ce ma lam yuqdi fihi. Ko da ka zauna a inda kake din a masallacin baka tashi ba, mala'iku za su gaba da yi maka salati, amma fa matuƙar baka cutar ba a wajen. To me kake cutarwa? Wasu malamai suka ce baka yi ashar ba, ko baka yi batsa ba, ko baka yi gulma ba. Domin wani zai iya zuwa ya zauna a masallaci a madadin ya shagaltu da zikiri, tasbihi, istighfari, salati, hailala, kuma sai a tsuru gulma, to ka karya alfarmar mala'iku su yi masa salati. Nan ba yadda za a yi kana cin naman dan uwanka kuma mala'iku su ne masa salati, wannan ba zai yi ba. To sannan sharadi na biyu, malam yuhdi fihi, kuma matuƙar baka karya alwalaka ba, baka yi hadasi ba, duk wani abin da ke karya alwala baka yi shi ba. To kai ka ɗauka za a samu salatin mala'iku ne a banza? Ai sai an jajirce ko ba haka ba? To wannan su ne jajircewa. Ka kula da zama na ladabi a wajen da kai sallah, sannan ka kula da maganganun da za ka yi, sannan ka tsare alwalarka. Ita kanta tsare alwalar ibada ce. Wannan ji shi ya jawo sai mala'iku su yi maka salati. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi. Wa hadha lafzu muslimin, wannan kuma lafazin na Imam Muslim ne. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, fadin annabi sallallahu alayhi wa sallam da yake la yanhazuhu, ba abin da ya fito da shi daga gidan, ai huwa bi fathil ya'i, ana karanta yanhazu da yi wa ya'un fataha, ba yunhizu ba. An gane ko? Wa bi zai, sannan ita ma zayin din ai mata fataha, yanha wabi zai, sannan ayi za'in bi fathil ya'i wal ha'i, za a karanta da yi wa ya'un fataha da ha'un. Yanha, an ji ko? Ya din ya, ha din ha, yanha. Sannan wabi zai da kuma zai, domin akwai masu karanta da ra'un la yanharuhu. To idan ka karanta da ra'un yanharuhu ya zama kyara, kyara. Wannan kuma ai ba shi ake magana ba. Amma da yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar, tanhar kaga kyara. To ba wannan ake nufi ba, ba birra'i ba bizai. La yanha zuhu, ba abin da ya fito da shi daga gida, ai la yukhrijuhu, ba abin da ya fito da shi, wa yunhibuhu, ya zaburo da shi daga gidansa bayan alwala, illa salati sallah. Hadisi mai lamba ta 12, wa an abil abbas, an karko daga abul abbasi, عبدالله بن عباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عباس يروني كرمي مهمة ميقاظه تم النبي أنا رأي الدنيا يأيكو شيء تم من ذا الله بيبا الدنيا بتارد النبي أبا الدنيا هنا شكرا شاوكو كوبا لغا ديبا هنا شكرا شاوكو أما قاظن سيابا ينا تم من ذا الله هنا دري الإمام الدار القطني يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سوبيو يشغي جدانسا sai ya ce a bani ruwan alwala, kan matan su yi ƙoƙarin kawowa Ibn Abbas har ya ɗauko ya kawo. To wannan ƙwazon nasa na kazar-kazar ɗin nasa sai ya burge annabi, sai ya masa addu'a, ya ce Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Allah ka sanar da yaron nan ilimin alqur'ani kuma ka bashi ilimin addini. Bayan an dade kwana biyu annabi ya sake shigowa ya sake cewa abani ruwan alwala kan matan su motsa ibnu abbas ya kawo annabi ya sake maimaita masa irin wannan addu'a. To shi yasa karkai mamaki in ka ji ana ta ibnu abbas abin yana da ban mamaki yaro karami amma sunan sa ya kai ko ina. Sannan ibnu abbas ƴaƴan maza suke shi da annabi, babansa abbas dan abdul muttalib dan uwan mahaifin manzo Allah ne abdullahi ibn abdul muttalib uban su daya. To wannan ya sa kusanci ya dada mannewa tsakanin annabi da ibnu abbas. To sannan wata sa'a da aka sake yi mahaifiyar abdullahi dan abbas sunanta ummul fadli, ita kuma annabi yana auren kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya maimuna ummul fadli bintul harith maimunatu bintul harith, da aka manzo Allah yana auren kanwa kanin babansa kuma yana auren ya na ba ta fahimta. To sai zama zumuncin abdullahi dan abbas da manzo Allah yayi karfi ta bangaren annabi dan uwansa ne, yadda ali yake da matsayi a wajen annabi haka ibnu abbas yake, duk ƴaƴan baffanni suke ba ta ne falalarsu ɗaya ba amma matsayinsu ɗaya ne domin duk ƴaƴan maza suke duk cousins ne na fata an gane. To sannan ta wajen mahaifiyarsa kuma abdullahi dan abbas in ya zo gidan annabi ya zo gidan gwaggwansa maimuna kanwar mahaifiyarsa. To da haka abdullahi dan abbas ta ko'ina shi dan gida ne a gidan annabi. Wata rana ya ce an kai ni na je gidan annabi wajen gwaggota, yana nufin na na maimuna irin a kai yaron nan hutu wajen kanwar babarsa ko ya babarsa. Ya ce to sai aka yi sa'a ranar da aka kawo ni gidan zan kwana a ɗakin gwaggona kuma ranar girkinta ne. Da haka annabi ya shigo ɗakinta da daddare, ya ce da annabi ya shigo sai ita ta kwanta a gefen filo shi ma annabi ya kwanta a gefe, ni kuma sai na zo na rabu a gefensa kamar filon yana haka, annabi ya kwanta a haka, maimuna ta kwanta a haka, shi sai ya zo ya kwanta a haka. Ya ce kamar na yi bacci ba bacci nake ba. Da dare ya ce sai na ga annabi ya tashi ya je ya ɗauko buta ta fata ya zo ya yi alwala sai ya kama sallar dare. Ya ce ni ma sai na tashi da na ga annabi ya aje buta sai na je na ɗauko ni ma sai na yi alwala. Ya ce da na zo ko inda za a tsaya a wajen liman ban sani ba a lokacin, kawai sai na zo na tsaya a hagunsa sai ya kama ni ya juyo da ni ya dawo da ni dama. Sannan ita kuma na neman mina ita ma ta tashi ta yi alwala sai ta bi su a baya. Kaga wannan yana nuna tsazansa. Shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama in ya hau abin hawa yakan goya shi tun yana yaro. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Tirmidhi da Baihaqi yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka. Annabi yana koya masa abubuwa na tarbiya dan ya fuskanci kalubalen rayuwa tun yana yaro karami. Kaga yace da shi ya gulam ya kai yaro karami inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah sai kiyaye ka, ma'ana ka yi wa Allah abin da yake so, wanda baya so kai kokarin ka bari duk wata matsalar rayuwarka shi kuma zai shiga ciki zai tsare ka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al billah, an zaka roka ka roki kowa sai Allah, in dai ba a rokan kowa wannan abin sai Allah, to ka roke shi a wajen wannan Allah. Wa idza sa'anta, in zaka nemi taimako cikin abin da ba a neman taimakon kowa sai Allah, to fas'al billah ka nemi taimako da Allah. Sannan wannan abu ne wanda yake karfafa zuciya, dole ne mutum sai ya san wannan sannan ya fuskanci kalubalen rayuwa. In ba ka da background na sanin waɗannan abubuwan to rayuwa za ta rinka kada ka sai a ganka kana ta shirme abinda ba a roƙon kowa sai Allah, a ganka kana roƙa a wajen wani Allah ya tacci ma kuɗi a banza ka je kai ta wahala kana tara kuɗinka kana kasuwanci ko kana sana'a amma a ƙarshe dukka tafi wajen wani bigidaje biya kwace kuɗin saboda ka je neman abinda ba a nema a wajen wani sai a wajen Allah, amma saboda ba ka da wayo wani yana ta wasa da hankalinka wanda bai kamata ka tsorace shi ba sai ka ga kana tsoransa a rayuwa. Ba za ka samu jajircewa da dakiyar zuciya ba saboda ba ka da wannan afashi da ginshiki na aƙida a zuciyarka wanda yara ƙanana ya kamata a ce sun san wannan ba ma sai babba ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alam kuma ka sani annal ummata, duk mutanen duniya law yajtama'u ala an yanfa'uka, in duk za su taru a kan suna son ka lan yanfa'uka, ba sai su amfana maka komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, sai da abin da Allah ya rubuta naka ne. daka duk yadda zaka samu farin jinin mutane a duniya ba su isa su ƙara maka kwana ɗaya ba na ajali ba su isa su ƙara maka silai ɗaya ba akan jarinka in ku kaga wani abu ya karu dama Allah ya rubuta zai karu ko da su ko babu su kai ka samu kamar yadda in duk duniya ta tsane ka kai bakin jini ba mai santa to wallahi ba wanda ya isa kwarzane ka sai da abin da Allah tuni ya kaddara ma in kaga kwarzane ko kaya ta soke ka cinkan Allah yake ya kaddara wannan kai za ta soke ka kuma in duk duniya gatanka ne ba su isa sani wannan kai ta soke ka ba haka in ka yadda da wannan a zuciyarka sai ka rinka rayuwa comfortably duk mai girma ka girmama shi duk mai mutunci ka mutunta shi amma ba wani wanda zai maka barazana a rayuwa ya ce je ka ka gani in gami abin da bai wuce shi ma ya ganin ba sai ka ce kai ma ka gani ba shi kenan ba wannan shine Abdullahi dan Abbas mun san gwagwarmaya sa lokacin sayyidina Umar kuma Ibnu Abbas duk da wannan abubuwan da kuka ji an faɗa na falalolinsa da sauransu in aka gaya maka gwagwarmaya da ya wajen neman ilimi ba kaɗan bane ba shi da kansa yana faɗa duk abin da na sani na ilimi na koyi shi ne daga wajen Aliyu dan Abi Talib da Ubayy dan Ka'ab da irin su Zaid ibn Sabit waɗannan su ne malamansa a cikin sahabbai ina fata an gane Ibnu Abbas ya kasance yana yawon neman ilimi a gidan manyan sahabbai zai zo kofar gidan sahabi ba zai kwankwasa masa kofa ba sai ya kwanta a kofar gidan yana jira har sai mai gidan ya gama abin da yake ya fito ya sanda shi a wani lokaci wannan jiran da yake bacci zai dauke shi saboda yarinta ƙura ta sahara ta zo ta bude shi sai mai gidan ya bude ya gan shi ya karkade masa ƙura yake ha ba dan baffan manzon Allah me ka zo yi nan sai yace ai zuwa ne ka koya min hadisi yace me yasa baka yi zaman ka a gidanka ba ka gaya min in zo yace a ba haka annabi ya koya mana ba ba haka annabi ya koya mana ba shi ilimi bin sa ake yi idan ya ga Zaid ibn Sabit al-Ansari dan Madina wanda shi ya karantar da shi al-Qur'ani sai tashi yayi masa zagi idan Zaid yana kan jaki ko doki ko alfadari sai rike masa akalai yana ja idan ka ga Balarabe yana haka alama ce ta girmamawa kamar kai ne ka ga babba a kasar Hausa ka rike masa takalmi ko ka karban mai jaka to Zaid Abdullahi dan Abbas haka yake da ya ga Zaid zai maza ya tashi ya je ya rike shi to shi kuma Zaid in ya ga haka sai ya kama hannunsa ya sumbanta alama ce ta girmamawa shi ma sai ya sumbanci goshinsa Zaid yana cewa Abdullahi dan Abbas yana cewa hakaza naf'alu bi ulama'ina mu haka muke wa malaman mu tun a zamanin annabi muna mutunta su shi kuma Zaid yana cewa hakaza naf'alu bi ahli baiti nabiyina mu kuma haka muke wa yan gidan annabin mu muna girmama su da haka zamanin sayyidina Umar bayan sayyidina Umar ya zama shugaban kasa na musulmi khalifa cikin yan majalisarsa akwai Abdullahi dan Abbas kuma shine wanda yafi kowa karancin shekaru zaman da menene youngest senator kenan shine karamin senator mai kananan shekaru a cikin dattawa kamar yanzu ne a samu dan shekara 30 a majalisar dattijai za ku ga yawancin senatoci tun asali da man manya ake sa kar ka zo ka zargi na Najeriya ka ce ai sun je suna ta bacci kai ta dauko hoton su to me za su yi kana tsammanin su yi aiki ne irin naka ai shekarun ba ɗaya bane amma duk da wannan baccin da suke yi suna da wayewa da gogewa ta rayuwa wacce baka da ita wani tunani da za su kawo na awa ɗaya sai ka yi shekara 40 gaba baka tar da shi ba saboda experience na rayuwa da suke da shi to wannan ya sa dai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da manya ake shawara ba da kowa ba sai da manya gogaggu masu girman shekaru manzo Allah yana da majalisa guda biyu yana da majalisar dattawa yana kuma da majalisar matasa wannan daga wajen annabi aka koyo shine ake da majalisar senate da kuma house asali tsari ne na musulunci lokacin da za a tafi yakin Uhud manzo Allah ya tattauna da senatocinsa irin su Abubakar masu manyan shekaru suka ce kar aje amma manzo Allah ya zo ya tambayi representative in house matasa a tafi suka ce a tafi kuma manzo Allah ya shiga gidaje ya sako kayan yaki yana fitowa kan ya fito sai manyan suka ce da yaran me yasa kuka yi haka ai ba ku tausayawa annabi ba ba ku ganin kwanan nan aka gama kaza kuma ku ce sai ɗan majalisar yara suka ce ya ma'aikin Allah mun fasa mun janye ka huta yake a'a Allah bai taɓa turo wani annabi ya sa kayan yaƙi kuma ya cire ba a yaƙin ba sai an yi wannan shine sanadiyar ta yaƙin Uhud to da haka lokacin sayyidina Umar Abdullahi dan Abbas yana cikin ɗan majalisar dattawa kuma yana da ƙananan shekaru wannan ya motsa kishin da yawa daga cikin manyan sanatoci zamanin sayyidina Umar dan me za a kawo jikansu suna magana yana sa musu baki sayyidina Umar ya nuna musu cewa wannan yaro da kuke gani ba kamar kowane yaro bane yana da wasu falaloli kuma a ƙarshe musu jarrabawa ta bai ɗaya kuma Abdullahi dan Abbas ya ce Allah madaukin sarki ya ƙara musu yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima yarwihi an rabbihi cikin abin da ya rawaito daga wajen ubangiji ma'ana hadisi ne qudsi tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ruwaya kala Allah yace ko kala manzo Allah yace kala Allah yace inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at Allah tuni ya gama rubuta kyawawan ayyuka da ladaddakin su munanan ayyuka da zunuban su ma'ana tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da tsari na maki in ka ci kaza makin ka kaza in ka aikata kaza na laifi zunubin ka kaza Allah ya ware wannan kuma har ya ba mala'iku da suke kula da mu shi yasa yanzu duk wani abu da zaka aikata inna alheri ne mala'iku sun san lada in kai shi sattar tubuli ga makin da za su baka inna shari ne sun san zunubin in kai shi ga zunubin da za a baka tuni Allah ya gama ya ba ku kamar abin da ake cewa makin skin ko a ilimin abin nan nasara ko education to da haka Allah subhanahu wataala yana da makin skim mala'iku sun sani abu ɗaya ne Allah bai sa a makin skim din sa ba shine me ladan azumi shine kadai yake as-sawmu li wa ana ajzi bihi ladan azumi ne kadai ban ba kowa ba ni zan saka da kaina su kai mala'iku an ba su kalam din su rubuta wane yana azumi amma makin nan za su baka ban sani ba sai an je ranar lahira shi zai baka da kansa subhanahu wataala kuma bayyana zalika sannan ubangiji ya gama bayanin haka faman hamma bi hasana duk wanda yayi nufin aikata kyakkyawan aiki kalmar hammu shine kawai tunani ya zo maka a rai na zaka yi amma baka yanke ba ina ba san gani kalmar ham ma'anarta kenan ta zo a cikin qur'ani a wajaje da yawa kuma wanda yake nuna Allah subhanahu wataala yana bawa mutum lada da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba kamar yadda yakan iya yi wa mutum azaba da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba ya danganta mataki da level din da zuciyarka ta kai na tunani domin shi tunani hawa-hawa ne ina fata an gane amma in dai ya kai matsayin hannu ka yi nufin za ka yi ko da baka yunkura wajen yin ba to akwai maki in daidai ne kyakkyawan maki in mummuna ne mummunan maki Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wala kada hammad bihi wa hamma biha وهموا بما لم ينالوا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة لكن ما لو يسمك فهو جادوا أن الآية عند إرأي رنسو نتوى أي تنزوك يا ألا ينا كاما متند شيء إن أتنزني بني إن ألهي كمين أباش العدا كما يدي في إن الذين يبون أن تشيء الفاهشة في الذين عملوا سن كوي الفاهشات يا أبو هذا سوء أي أي تنزوك زوك يعني amma Allah yake lahum azabun alimun fid dunya kuma yake ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm adh-dhann aikin me zuciya ne zato me yake yin zato zuciya ce take zato sai ka ubangiji subhanahu wataala yake man hamma bi hasana duk wanda yayi nufin aikata kyakkyawan aiki kawai tunanin ya zo mai amma falam ya amalha bai kai da aikatawar ba كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة الله سبحانه وتعالى نسوي ربو تامك تكتل لدى نيوم قرم ايكم الهيري با توي قومي با نا ايكم با نيوم قرم ايكي فقاني اخوي نفن ايكي دا كممي ايكم دو وان دي ايكي سي دي نفي سنن يي اما مسين ينا ايه نفي دي كي جمي ايكي با to shi nufin kadai in kai Allah yana baka ladan sa cikakke in dai na alheri ne duk da baka kai ga aikata aikin ba to ina kuma ga ka kai ga aikatawa kaga lada kan lada kenan wa in hamma biha idan kuma mutum ne nufin aiki kyakkyawa fa amilaha kuma ya kai ga yi katabaha Allahu azza wa jalla lahu indahu 10 hasanat to anan kuma Allah zai duka ninka maka ladan hasan 10 ina fata an gani kai nufin aikin alheri kuma ka kai ga aikatawa to yanzu lada 10 bisa ga ka'idar man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha to shi ma kansa gurgudan niyya aiki yana habaka ne gurgudan ne niyya idan mutum yayi niyya mai kyau sai a bashi ne kyakkyawa goma. To din kuma bayan yayi niyya mai kyau din abin da ya shafi mutane ba tsakanin sa ne da Allah sai kuma ya boye baya son wani ya gani, wannan ma wata bajinta ce ta daban. To nan ma Allah sai ya ƙara masa lada, domin akwai lokacin da zaka yi niyya aiki mai kyau kuma kai amma mutane su gani. To wannan ganin da mutane suka yi kila wani ya yabe ka, kila kai ma kanka ka dan ji wani daɗi, don baka saba wannan sai ya rarrage maka ladan da shi. Yasa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai shafi mutane ba ba sa son mutane su gani, saboda gudun kada ladan su yayi ne ya ragu. Shi yasa ka'idar zikiri, wai zikiri wani kake wa ko Allah? To me ne sai wani ya gani? In ya gani sai me? Haka kana wani dukan kirji kana nan ne wannan. In jim za ka je tafi jim ɗinka ba da ka je ka yi ko ba haka ba, amma zikiri ibada ce, kai da Allah kuke. Shi yasa manzo Allah ya ga wasu mutane suna addu'a suna ɗaga murya yake irji'u ala anfusikum, ku sauƙaƙa wa kanku. Fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba, ba kurma kuke kira ba, ba wanda baya gani kuke kira ba. Innama tad'una qariban sami'an mujiba, na kusa kuke kira mai ji mai amsawa Allah, ba ka da buƙatar sai ka ɗaga masa murya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyan inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin, wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dun al-jahri minal qawl bil ghudwi wal afal wa la takun minal ghafilin. Da ka daga murya da hayaniya da hargowa da sunan zikiri ne amfanin sa, bai da amfani wallahi. Cutar kanka kake baka sani ba, sai ka kwana kana yi wata kalma ɗaya in ka faɗa ka ce zikrullah, kace kenan ka fata aiki, kenan ka lalata kanka aiki. Allah ya kiyaye. Da haka idan kai nufin kyakkyawan aiki kuma ka kai ga aikatawa, to lada ya karu. Bayan ka kai ga aikatawa in ka da kyautata niyya, lada kuma sai ci gaba da karuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ila sab'ini ati dha'ifin, har izuwa sai ya kai ga ninki 700, daga daya an mai da shi 10, daga 10 ya ci gaba ya ci gaba har ya kai 700, ila ad'afin kathira, kai har izuwa ninki baninki mai yawan da bai da iyaka, Allah kadai san iyakar sa. Domin kullun niyyarka tana kyautatuwa, ladanka yana karuwa. Kullun niyyarka tana kyautatuwa, ladanka yana karuwa. Ikhlasinka yana kyau, ladanka yana habaka. Wa in hamma bi sayyi'a, idan kuma mutum yayi nufin aikata mummunan aiki, shi ma kawai tunanin ya zo masa a rai amma bai kai gari ba, falam ya'malha bi kai gari ba, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, duk da haka Allah sai ya ce a rubuta masa kyakkyawan lada. Wato ka ga wata falala, wato shi Allah subhanahu wata'ala ababun lada yana da falala, ababun zunubi yana da adalci. Ma'ana malamai suka ce da yadda Allah yake ninka lada, ai da sai ya ninka ne zunubi ma, a ce in tunda an ce in kai lada ɗaya za a ninka 10, za a ninka 700, za a ninka ba iyaka, to in kai zunubi kuma fa shi ma da sai a ninka 10, shi ma a ninka ba iyaka, shi ma a ninka 700. To amma Allah baya haka, a ka'idarsa in kai ɗaya mummuna ɗaya zai ma, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, in kai mummuna mummunar zai ma, amma shi kansa mummunar banda niyya sai an kai ga aiki. Da a ce yadda kyakkyawa niyya kawai da kai baka aiki ba aka baka lada, to da mummuna ita ma in kai niyya kawai baka aikata ba sai a baka mai zunubi, amma ita ba a haka. To amma a wani lokaci ne mummunan niyya ake rubuta ta da kyakkyawan lada in baka aiwatar ba? Shi ne in dan Allah ka fata. Ina ba ta an gani mutum ne ya niyya ya zo masallaci ya saki takalmi, yana zuwa sai ya ga ɗan hijira sai wasu ya gaba, me yasa ya fasa? Ba Allah ya ne hana shi ba, ɗan hijira ne ya kore shi. To amma da yana zuwa kofar masallaci ya yi yunƙuri zai saki takalmin mutane, sai ya ji tilawar Qur'ani, sai zuciyarsa ta yi rauni, sai ce kai an fasa. To shi ne za a ba shi lafiya, saboda ruwaya ta nuna haka. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in kai nufin mummuna baka yi ba, in dai ka bari ne dan shi dan tsoranka, to sai a sa a rubuta maka kyakkyawan lada na niyyar barin da kai. Wa in hamma biha fa amilaha, amma in kai niyyar mummuna aiki kuma sai ka kai ga aikatawa, kataba Allahu sayyi'atan wahida, Allah zai sa a rubuta maka mummuna kwaya ɗaya kat, ba za a tsara ba. Muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Shi ma dai wannan hadisi yana nuna mana kyawun niyya, kyakkyawan niyya yana da matukar amfani ga dan adam. Ba wai sai yake fata na gari lani kuma ita kyakkyawan niyya tana sa ka kai inda aikin ka ma bai ita ya kai ka ba, aikin ka ma bai ita ne ya kai ka ba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da aka yi wani abin kirki da ya ji sai ya ji dadi sai ya ce kashi na ma da ni ma ina nan ai da ni, to Allah zai ba shi lada daidai da wanda ya yi. Yanzu ana gaya maka labarin sahabbai, wannan sahabi yayi bajinta kaza, wannan sahabi yayi bajinta kaza, sai kai fatan ina ma ni ma ina nan, ina ma da ni aka yi, to Allah zai ba ka ladan. Ba ana nufin za ka zama sahabin ba, amma za a yi maka alfarma. Allah ce shi ma kusan masa lada saboda me? Kyakkyawan niyya. To haka mummunan niyya sharrinta. Yanzu da wata wani zai sheka aya yayi iskanci yayi abin da bai dace ba, kace kashi na ma yana nan ba ina nan ba, to sai Allah ya ce da mala'iku shi ma ku sashi saboda mummunan nufanka. Ina ma ni ne, Allah ya kiyaye. Da haka mu zama masu kyakkyawan niyya. Kyakkyawan niyya tana jawo alkhairin da kai kanka inda dama ce Allah ya baka ma ba za ka iya aiwatar da abin ba, to amma sakamakon kyakkyawan niyya sai Allah subhanahu wataala ya hore maka kaima. Na so ina ma dai a ce mun kai wannan hadisi na ƙarshe mu cike da babu tauba. To amma dai lokaci ya riga ya ja, ina ganin za mu haƙuri sai mu yi. Masu ɗauka suna nuna mana a yi lokaci ko? Suna nuna mana lokaci ya yi, amma dai da za mu yi gurguje har mun kai da minti ɗaya. Idan mun yi ci gaba da karatu to ba zai fita a cikin abin nan ba. Mu yi haƙuri mu tsaya haka, in Allah madaukakin sarki ya dawo da mu bayan sallah sai mu koda cika shi iya hadisin ne. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu alada. Abinda muka kuskure Allah ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko mai tambaya yake assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yace Allah ya kara malin lafiya amin, Allah ya ji kan mahaifa amin. Yace malam idan mutum ya kasance a sabuwar unguwa wanda gidansa yake da nisa da masallaci baya fita sallar asuba saboda gudun matsala ta sabuwar unguwa, kuma tazarar sa da masallaci ya kai kamar daga nan zuwa gidan malam, yana nufin gidan bambaya ko gidan malami, yace zai iya sallar asuba a gida? Eh zai iya, ko da tazarar ba ta kai haka ba in akwai matsala ta tsaro, saboda addinin musulunci bai yadda da cutarwa ba, bai kuma yadda da cutuwa ba. La darara wala dirar, la tazlimuna wala tuzlamuna. A irin wannan yanayi sai ku yi kokari ku samar da masallaci a kusa, ko kuma a duk lokacin da sallar ta kama sai kai sallar ka da iyalanka a cikin gida. Ina fata an gane wannan babu laifi, saboda gudun me zai kai ya kawo. An gane ko? Kuma shi addini dan sauki ne, dan sauki ne. Duk wani abin da zaka jefa kanka cikin musiba ko bala'i addini bai dora maka ba. Tambaya ta gaba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya kara wa malam lafiya da imani, Allah ya kare mu baki daya. Yace masu daukar karatu, malam a tambayi masu daukar karatu in yayi daidai da inda ake bukata to sai a tsaya, saboda mu daliban kan muna bukatar riyadus salihin complete. Allah ya bada iko da ikon karasawa. To na sa samu kiraye kiraye har daga nan unguwar, har la'alla daga gidajen matan aure wanda suke saurara, waɗansu da wasu kuma daga wasu garuruwa, akwai wanda ya kira ni daga Adamawa, ina jin ko daga Gombe, cewa suna koken su dai a ci gaba da riyadus salihin. Wasu haka suke cewa, wasu kuma suna cewa eh ya dace da abin da aka faɗa a canja littafi tunda an taɓa yin riyadus salihin. Wasu kuma suna cewa eh to ai salon karatun malam, duk da ka ce wasu malaman suna yi, ai salon karatun kila naka ya sha bamban da nasu. To kowa dai da irin uzurce-uzurcensa. Kuma waɗanda suka ɗauki riyadus salihin na tambaye su ina kuka tsaya, suka ce abin da ba su da shi ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske, amma a yanzu ba su san takamaimai ina ba ne. amma dai abinda babu din dan kadan ne mana sunna TV kenan na tambaye ma'aikatan sunna TV wannan shine abinda suka gaya mu to har kawo yanzu ba mu tantance ina ne inda za mu tsaya ba mu tantance wanne ne ba mu da shi ba to ina ganin sai dai mu ijtihadi kawai in muka samu wata gaba kawai mu ja mu tsaya mu kai wa ladaina in yanzu sai mu canja da wani littafi amma dai za mu ga insha Allah menene abin da za mu zuwa nan da bayan sallah in Allah madaukakin sarki ya nuna mana yawa mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace Allah ya kara wa malan lafiya amin malan arfar ranar juma'a tana da bambanci da sauran kwanaki asabar ko lahadi ko waɗansu kwanaki na daban ba ta da shi ranar juma'a ta fi dukkan wata rana ta mako amma arfa ta kasance a juma'a tana da wata falala ɗoriya a kanta sauran kwanaki ba nasi da ya nuna haka sai dai ijtihadi amma ba ka ce kana da nasi ba malamai suka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai Allah yana zaben masa mafifici komai nasa Allah yana zaben masa firkila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arfar juma'a yayin amma bai nasanta cewa wannan arfar da nayi ta juma'a tafi ta ranar lahadi ko ta litinin ko ba a samu wannan ba ina fata an gane ka gane bambancin abin da kai ka hararo ko ka fahimto da kuma abin da nasi yake annabi bai ce ba ka ce ya ce wannan fa bala'i ne ariya ce da haka in za ka ɗorar ba wasu technicalities za ka yi da hadisan ƙarya ka ce annabi ya ce ba don sai ka kai kanka wuta ta za ka yi ta yiwu arfar juma'a ta fi duba da cewa Allah yana zaɓar wa annabi duk abin da ya fi wannan shine kawai ijtihadi ne amma ba ka da wani nassi qati da yake nuna arfar ranar juma'a ta fi arfar ranar litinin ko ta fi ta asabar ko kaza duk da cewa ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arfa kuma ya tabbatar cewa a kwanakin sati juma'a ta fi kowace rana kuma akwai abubuwan da Allah kuma yayi masa ba a juma'a ba haihuwar sa Aisha kai litinin farkon yi masa wahayi a wata rana ce litinin isra'i da mi'rajin sa a wata rana ce litinin rasuwar sa a wata rana ce litinin amma kuma ba a juma'a akai masa ba da haka Allah subhanahu wata'ala dai ya sa juma'a ta fi kowace rana a mako wannan shi manzo Allah ne ya faɗa a hadisin Abu Huraira hadisin Muslim khairu yawmin tala'a fihi shams yawmul juma'a fiyayyan wuni wanda rana ta hudu a cikin sa shine wannan juma'a sai ce fihi khuliqa adam a cikin sa aka halitta annabi adam wa fihi udkhila aljanna a ranar juma'a ka sa adam aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a ka fito da shi daga aljanna wa fihi tiba alayhi a juma'a aka karbi tuban annabi adam wa fihi taqumu sa'a kuma a ranar juma'a alkiyama za ta tashi wannan sune abubuwan da aka kalla juma'a tafi da nasin shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ita matsala ta ilimi ta addini ba ka faɗa sai kana da me hujja da dalili to amma na san da yawa mutane suna nan suna ta tuttura a social media alfar ranar juma'a kaza kaza alfar ranar juma'a kamar waɗannan kwanakin ne na ayyamul ashar kwanaki goma farko sai a ce wai rana ta farko ita ce ranar da aka yi kaza rana ta biyu ita ce duk wannan ƙarya ne babu shi rana ta farko ita ce ranar da aka fara ruwan tufana rana ta kaza ita ce jirgin annabi Nuhu ya tsaya rana kaza wannan duk ƙarya ce babu ita babu wannan magana kwata-kwata kawai kwanaki ne guda goma masu daraja da nassin Qur'ani da nassin hadisi ko waɗancan abubuwa sun faru a ciki ko ba su faru ba kawai Allah da ma'aiki sun ce suna da daraja shikenan ya isa shin daraja dole sai abu kaza ya faru a waje sannan yake daraja ba dole bane ba kawai Allah yake abu kaza yana da daraja ya ishi wannan abin daraja ko abu ya faru ko kai ya faru wani abu kuma ya faru wani abu ne kuma na daban ina fata an gane to da haka dai wannan shine waɗannan kwanaki masu albarka da muke rayuwa a cikin su na san da yawa limamai sun yi hudubobi a kan su ya kamata mu yi kokari mu ribace su mafi karancin ribatar su akalla da yawan zikirin la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akthiru fihinna min at-tahallil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita fadin la ilaha illallah wa dannan kwalaki da yawan kabarbari da yawan fadin alhamdulillah kuma Allah yake wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ku yawaita ambatan Allah waɗannan kwanaki sananu wanda sune waɗannan kwanakin goma farko na watan Zulhijja akwai ibadoji da yawa wanda suke da alaka da lokacin wanda ya kamata a ce duk wanda kake da ikon yi to kai kokari kai in kana da ikon yin azumi kai in ba za ka iya yin dukan ba iya na ranar Arfa domin shi yafi kowanne daraja da falala cikin dukkanin su shine manzo Allah yake ahatasibu ala Allah ayu kafira bi sanata al-madiya wal atiya ina fara duk wanda yayi azumin Arfa Allah zai kankare masa zunubin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo to da haka kaga wannan abu ne mai kyau mu yi kokari mu nisan shi ayyukan shari da ayyukan sabo a irin waɗannan kwanaki domin yana da yakin abin da ke fusata Allah ya ce yana son aikin da'a a waje kai kuma ka rinka saba masa a wajen ko ba za ka iya wani aikin alheri ba yanzu to aƙalla sharrin ka ya dakata don kai haka ka girmama Allah ka mutunta shi wannan sai ya ja maka ka samu wata falala mai yawa da haka yin musan ire-iren waɗannan idan mutum zai yi layya akwai hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wanda zai yi layya wanda na san tunda akwai juma'a mai zuwa a gaba insha Allah limamai akan mambarori za su faɗakar da mutane da bayan musu da kai akan maganar layya abinda kawai zan faɗa shine maganar kar a yi aski kuma kar a yanke farce ga wanda yake da niyyar yin layya da zarar wata ya kama wannan nasi ne na hadisi wani malami ya zo ya ce wai a mazhaba kaza ba a yi a mazhaba kaza wannan wani irin tunani ne na mutane annabi ya faɗa ka ce wata mazhaba shi kansa malamin mazhaban ba kai masa adalci ba duk malaman mazhaban nan abinda suka ce in muka faɗi magana aka samu ta annabi ta ci karo da tamu ku ajata mu ku mutu annabi amma sai ka zo kana gwara maganar malami da annabi wani malami ne wannan ba kai masa adalci ba Imam Shafi'i ya fito daga masallaci wani dalibi ya tare shi a hanya yace ala gafata malam hadisi ya ce kaza kai me ra'ayinka sai yace daga coci ka ga na fito ka ce hadisi ya ce kuma ka ce wani me ra'ayina arne ne ni kenan ya zai annabi ya faɗa ni in faɗa amma maganar ba ta taso ba da haka mu girmama malamanmu mu bi abin da suka dora mu akai na cewar in maganar su ta saba da ta annabi mu ajata su mu bi ta annabi saboda su din ba su saba wa annabi suna sani ba wasu hadisan da ka samu a yau su ba su same su ba wasu hadisan da yau ka same su a sauki a littafi aka rubuta maka su a lokacin su ba a rubuta su haka ba shi yasa Imam Malik ba irin gwagwarmayar da Harun ar-Rashid shugaban kasa na zamanin sa da yi da shi ba akan ya bada muwaɗa ta zama constitution a tura ta duk manyan biranen musulunci a rinka yi wa mutane hukunci da ita ce a ban yadda ba hadisan da suke cikin muwaɗa ba su kai ɗaya cikin dubban hadisan annabi ba saboda shi Malik bai taɓa barin Madina ba tunda Allah ya yi shi a Madina aka haife shi a nan ya rayu a nan ya yi karatu a nan ya zama malami a nan ya karantar suka ce sau ɗaya ya taɓa tafiya aikin hajji kawai ya je maka ya dawo to suka sahabban annabi yana barin duniya duk suka watse daga Madina suka ce ba za mu iya zama a garin da annabi sallallahu alaihi wasallama baya nan ba mu ga wani liman yana jan mu ba annabi ba a ce ayi ala salama ga wani liman ya wuce gaba ba annabi ba za mu iya jura wannan ba kuka ba zai iya barin mu zauna lafiya wasu sai su shide su mutu suka ce to tunda manzo Allah ya dora mu akan ka'ida mu isan masa da sako mu ba zama duniya wannan yasa wasu da yawa suka taho Afirka da yawan sahabbai sun mutu a Afirka wajen isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Bilal tunda annabi ya bar duniya ya bar Madina sai a zamanin sayyidina Abubakar yana halifanci wata rana ya zo aikin haji ya kawo ziyara Madina sai sayyidina Abubakar yake masa Bilal tashi kai mana kiran sallah ka tuna mana da akai da shi ya tashi yace ya zan in kira sallah in ga wani yayi sallah ba annabi ba zan iya jura wannan ba amma da aka matsa masa ya tashi ya kiran sallar Madina ka fadi rikicewa ta yi koke-koke mutane wasu su suma wasu kaza saboda ya tuna musu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabban da suka fantsama a duniya da ilimin mukan su suka tafi wani ya haddace hadisai dubu ya tafi wata duniyar ya mutu kuma sai ka ƙaryata duk hadisan sa saboda kai baka sani ba a garin ku in kai haka kai hauka wannan bai an kama da aikin mai hankali ba to da haka dai maganar cewa in mutum ya zai layya kare cire farce kare aski wannan sunna ce tabbatacciya hadisi ne ingantacce amma matsayin sa bai kai wajibi ba sai dai sunna ce mai ƙarfi idan mutum yayi ba za ka ce layyarsa ta samu matsala ba layyarsa tana nan sai dai ya rasa lada na yin wannan sunna sannan gashin da aka ce kar a cire gashin da za ka yanka intentionally da saninka ko dai ta hanyar aski ko ta hanyar shafa mai mai kawar da gashi ko hoda mai kawar da gashi sawa'an gashin nan naka ko ma na ko ina ne a jikinka sai dai inda larura idan mutum ya ji ciwo za a yi masa dinki sai an yi aski ba laifi an yi wannan na larura ne farce in irin dan uban nan ko aka yi kintube farce ya tashi sai an yanke wannan na larura ne banda shi haka taja kai gashi yakan fita wajen taja kai banda wannan haka tsifar gashi gashi yakan fita wajen mace ta tsifa kanta banda irin wannan amma aski to shine aka ce kar a yi har sai mutum ya yi layya ina fatan bayyana wannan kuma ba bambanci tsakanin namiji da mace da yawan mata sun dauka layya ta maza ce su ba ruwan su sai kaga mace tana cewa wai bari ka ara maka kuɗi kai ka siyo sa kuma fa sai ta fi ka ci to wannan ba daidai bane ba ya ƴar uwa in kina da damar yin layya ki layya namiji zai layya mace za ta yi layya jariri in yana da kuɗi ana iya masa layya ba sharadi bane in yayi layya sai ya ci ba sharadi bane kar a ce to an yi layya kuma ai ba zai ci ba a'a ai da man ladan layyana lillahi luhumha wa ladimaha walakin yanaluhu taqwa minkum da ka ladan sai ai kuma ko kai da kai layyar ai ba ce za ka iya cin ba ce akai dukkan tare ka cinye ba ka dan san wa wadansu manzala ta yi araba uku kulu wa tasaddaqu wa dakhiru ku ci ku sadaka ku aje wani akaki da dan gobe to haka ake yi to haka nan samari waɗanda suke kin layya da ƴan mata waɗanda suke yin layya za ka ga budurwa tana aiki ko tana sana'a ga dinemiyar waya ta kuɗi mai yawa amma ta kila ya jira take sai dai ta ci na babanta ko na yayanta haka saurayi sai ce to ai bai da mai soya mai ka kai wajen mai balangu ya gasa ma kai ka jiyo waye ke karka tanadi mai soya amma matuƙar kana da damar layya to kai layya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da kudin layya da yayi layya ba kar ya zo masallacin kar ya zo masallacin ko kaga ko annabi ya ce kar ka zo masallaci wannan karamin abu ne zai sa ba karamin abu bane ba da haka mu dage mu daure mu layya layya tana da lada ne yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gashin dabban layya akwai lada ko fatanta lada kahanta lada kashin lada komai lada Allah madaukin sarki ya samu dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi